من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي يوم وما سجر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kawo wannan safiya yau litinin daya ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda kuma ya daidai da 11 ga watan uku hijiran miladiya 2024 wannan safiya mai albarka a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan kamar jiya ne muka gama azumin watan Ramadan gashi kuma mun sake zagayewa cikin watan Ramadan wannan abu ne da yake da ban tsoro kwarai da gaske amma kadai ga masu tunani a yanda lokuta suke gudu yanda kwanaki suke gudu wanda duk kwana daya da ya shude ko sati ko wata ko shekara kwanakinmu ne da shekarunmu muke cinyewa wani ya ce fallailu fa'alam wannan haru kilahuma anfasuna fiha tu'addu wa tusab ya ce ka sani da dare da rana waɗannan ababe guda biyu dukansu rayukanmu ne ake ainihin lissafawa ana ta ainihin kidaya kwanakinmu babban abin daukar izina shi ne ga duk mai hankali ya dage wajen ayyukan alkhairi a 'yan kwanaki da suka rage mishi Allah ya ce na fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab lalle cikin jujjuyawan dare da yini cikin halittar sammai da kasai in ka kalli halittar sama ka kalli halittar kasa ka kuma kalli juyawan dare da yini yau ta zo ta shude gobe ta zo ta shude jibi ta zo ta shude jiya ta zo ta wuce shekaran jiya ma ta zo ta wuce faruwan hakan la aya ce akwai ayoyi akwai ababan daukan izina da ya kamata mu kan wa'azi mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce akwai ayoyi da ulil albab ga masu hankali ga masu ainihin zurfin tunani ya ce yuqallibu llahu llayla wan nahar inna fi zalika la ibratan li ulil absar Allah shike jujjuye dare da yini lallai akwai ibra abu lura li ulil absar ga masu gani ga masu ilimi ga masu hankali Allah ya faɗa cikin suratul furqan yace wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura ubangiji shine wanda ya sanya dare da yini masu mai wa juna dare ta zo ta shude rana ta mai gurbinta haka rana ta fito ta shude dare ya mai gurbinta Allah ya shirya hakan ne liman arada an yadhakkara ga duk wanda yake da niyya yake so yayi tunani wajen wa'azantuwa aw arada shukura hakan nan kuma ga duk wanda yake nufin ya gode wa Allah subhanahu wataala yani himbauta masa mu sani cewa lokaci da Allah ya bamu abu ne da kuma zai tambaye mu kar mu ainihin sako-sako da riko da ainihin lokaci da Allah ya bamu mu yi kokarin ribatan kwanakin da Allah ya bamu Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lokaci ba dan mu yi abin da muka ga dama da shi ba Allah ya bamu lokaci ne da mun yi amfani da shi wajen neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala da aikata abin da zai amfane mu a duniyar mu da lahirar mu shi yasa annabi faɗa cikin hadisi ingantacce yace ne imatani maghbunun fihi ma kathirun minan nasi as-sihhatu wal farag ni'imomi guda biyu mafi yawan mutane suna musu kamunga ba sa ainihin rike su riƙe na muhimmanci suna sakwasafa da su wanda kun mun imomi ne manya manya annabi ce as-sihhatu ni'ma ta lafiya duk lokacin da Allah baka lafiya kariba ci wannan lafiyar da Allah ya baka wal farak da kuma dama da Allah ya baka nan ba kai kokari ka ainihin ribace su shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ya kuma su imani kowace rai ta ainihin tattali ta yi tunani ta yi lura me ta gabatar wa kanta dan gobe gobe ana nufin gobe ran tashin kiyama gobe na shiga kabari shi yasa manzon Allah alaihi salatu wassalam a cikin hadisi ingantacce hadisin Bara ibn Azib a lokacin da aka je makabarta aka binne wani wanda ya rasu annabi yayi kuka yayi kuka yace da sahabbai ayyuhan nas limithli hadha fa'iddu yace ya ku mutane dan irin wannan rana ta shiga kabari ko dan irin wannan wuri wato kabarin kenan a karan kanshi fa'iddu ku tattali ku aiki nagari ku ayyuka alkhairi dan ku kubuta ranar gobe kiyama shi yasa sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yadda yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kuyo kanku hisabi tun kafin a muku hisabi kuyo kanku hisabi tun kan a muku hisabi wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum ko qabla an tuzana ainihin alaykum yace ku ainihin auna ayyukanku kafin a auna muku ka dinga bibiyan ayyukanka na ladara na sharri wanne suka fi yawa ayyukanka na alkhairi da na sharri ayyukanka na ladara da na sabon Allah ka dinga yi wa kanka fada wanne ne yafi yawa yace wasta'iddu lil ardil akbar ku tattali domin babban taro ko kuma taro mafi girma yawma yuzuruna la takhfa minkum khafiyatu ranan da za a bijiro da ku ranan tashin kiyama babu wata rai da za ta boyu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Tirmidhi ya rawaito da sanadi kuma ingantacce daga babban sahabin nan Abu Barzah al-Aslami Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala a wata ruwaya an 40 cewa diga digan dan adam ba za su gushe ba a filin tashin kiyama har sai an tambaye mutun dangane da ababe guda hudu wanda ya kamata kowa yana da amsan waɗannan abubuwa ka kasa kunne da kai da kyau kai koke ababe guda hudu babu wani dan adam da zai wuce filin kiyama ya je aljanna Allah ya sa muna ciki gaba daya har sai an mishi tambaya guda hudu kuma ya bada amsa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an umrihi fi ma afnahu rayuwar da Allah ya baka shekara 20 kai a duniya 30 40 50 60 70 80 sai kai bayani filla daki aina ka karar da su na karar da su ne a wajen neman duniya ko kuma na karar da su ne a wajen neman yardan Allah subhanahu wataala domin abin da ya kamata mu sani shine shi musulmi idan ya kyautata niyyarsa hatta harkokin shi na duniya ma zai zama ibada yake ina fata an gane in kai dan kasuwa ne kasuwancin ka zai iya zama maka ibada ya kai ka aljanna dan kai ma'aikacin gwamnati ne kowanne irin office kake kowace irin ma'aikata kake kana ya amfani da wannan aikin naka dan ya zamto ibada kake a wurin Allah subhanahu wataala kai jami'in tsaro ne kana ya aiki da ainihin wannan kakin naka ka nemi yardan Allah subhanahu wataala da shi kai malamin makaranta ne primary school ne ko makarantan gaba da primary ko jami'a ko kuma kai mai gadi ne ko wani irin mai gadi a kai dan kasuwa ne babba ko karami mai shago ko lebura ko dan dako ko wani irin abu kake inda kai musulmi ne ka kyautata niyya sai ka samu lada da wannan abu kai musulmi fa hatta abinci in ya ci yana iya amfani da kyakkyawan niyya kuma ya samu lada abincin da ma zai ci bacci da musulmi zai zai iya samun lada da wannan baccin in ya kyautata niyya shi musulmi rayuwar shi gaba ɗaya ibada ne kisa Allah ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin yace kace da su inna salati lalle sallan da nake wa nusuki da yanka da nake na layya ko na hadaya ko yanka na suna ko yanka na kowani iri da mutun zai na walima ko na menene ko yanka ma na jaizi kawai dan a yanka nama a ci sannan sai yace wa mahyaya da rayuwata gaba daya da tafiyanka da zamanka da kwanciyanka da baccinka da cin abinci da kasuwancinka da aikinka da wa'azinka da komai rayuwar dan adam gaba daya musulmi wa mamatiya da mutuwata ma lillahi rabbil alamin ga Allah take shi kadai ubangijin talibai shi kadai ya mallake ta kuma shi kadai zai ce ga yanda zan sarrafa ta shine lillahi rabbil alamin la sharika lahu bashi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmi to ki sani kai ma ka sani rayuwanka gaba ɗaya ibada ce Allah ya baka aro kuma sai ya tambaye ka ke sa ce an umrihi fi ma afnahu dangane da rayuwar dan adam sai an tambaye shi kuma sai ya bayani filla filla ta ina ya karar da wannan rayuwa sai annabi ce wa an jasadihi fi ma ablahu haka jikinka gangan jiki da Allah ya baka sai ka ya bayani ta wace hanya ka tsufar da jikin tun lokacin da ka kai shekara 16 ka balaga 17 20 30 40 50 60 70 wannan shekarun da kai sai kai wa Allah bayani gangan jikinka nan da ya tsufa ta yaya tsufa idan ka kare ta ina ka kare in ka yi targade ta ina ka yi targade ka makance ko hannunka ɗaya ya fita Allah ya kiyaye duk abin da ya faru da jikinka ya tsufa ko ya lalace sai kai wa Allah bayani ai ta hanyar kaza ne na je na yi sata ne an biyo ni na fadi na kare sai kai bayani a na je zan yi wani abu mara kyau na ji ciwo duka sai kai a wajen aikin alkhairi ne dole mutum sai ya bayani filla filla dake dake sannan sai annabi ce wa an amalihi wa an ilmihi ma amila bihi haka nan ilimin da Allah ya ba mutum sai ya bayani yayi aiki da wannan ilimin ko bai ba annabi yace sai kai bayani filla filla dake dake kai malami ne ilimin da Allah ya baka ta ina kai amfani da shi kai amfani da ilimin ka wajen neman yardan Allah ko wajen neman yardan ƴan siyasa ko wajen neman yardan mabiya masu kabbara ko wajen neman yardan masu kudi ko wajen neman yardan sarakuna ko wajen neman shuhura sai kai wa Allah bayani filla filla dake dake da ka karantar kai ne dan Allah ko kai ne dan wani abu daban akasin Allah subhanahu wataala sannan ka dora mutane kan tauhidi da sunna da bin Allah ko kuma ka batar da mutane ka dora su akan hanyar da ba ta manzon Allah ba alaihi salatu wassalam an ilmihi ma amila bihi ilimin da Allah baka sai kai bayani kai koda kai ba malami bane mai wa'azi ilimin da ka sani ahalarin da kika iya da arba'un hadis da qur'anin da kika koya alamtar ne zuwa nasi ko sabbi zuwa nasi ko izu 10 ko izu 20 ko 30 duk ilimin da Allah ya baka sai kai bayani mai kai da shi kai aiki da wannan ilimin ne ko baka yi ba dan kar a faɗa wani ya dauka ai sai su shakwa ne a kai ma dan ilimin da ka sani daidai gurgudu idan ahlari ka koya ka iya usulul salasa kitabut tauhidi arba'un hadis wane ne bulugul marami riyadus salihin risala iziya ishimawi duk abin da shi ka iya wannan shi ma sunan shi ilimi kai aiki da shi ko baka yi ba sai abu na karshe a cikin hadisin na hudu annabi ya ce dangane da dukiyar da Allah ya ba mutum wa an malihi dangane da dukiyar da Allah ya ba mutum min ayna kasabahu wa fima anfaqahu ta ina ka tara dukiyar kuma ta ina ka kashi kaga kowanne abu daga na ɗaya da na biyu da na uku tambaya ɗaya Allah ke yi amma a wajen dukiya kuma tambaya guda biyu ta ina ka tara dukiyar kuma ta ina ka kashi kisa dole ka san ta inda zaka tara dukiyan kuma dole ka san ta inda zaka kashe dukiya kisa wannan duniyan gaba ɗayan ta kawo ƙarya ce kar ka rudu wajen neman duniya ka saba wa Allah ai amfani da kai wajen sai an kare su wani ko sai an kashe su wani ko sai an kulla wa na sharri ko sai an yi munafunci ko sai kai ciwa-ciwa ko sai kai handama da baba kere kai dai dole sai kai abu kaza kar kai amfani da wannan dan Allah zai tambaye ka min ainak kasabahu ta ina ka samu dukiyan wa fi ma anfaqahu kuma ta ina ka kashi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya mana wannan bayani sai dace da cewa dan adam ya sani Allah ya ce wa qifuhum innahum mas'ulun falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin inna as-sam'a walbasara walfuada kullu ulaika kana anhu mas'ula da jinka da ganinka da zuciyanka dukkan su waɗannan ababan tambaya ne a wurin Allah subhanahu wataala me ka kalla me ka ji me ka furta me ka kudurce a zuciya dukkan su sai Allah ya tambaye ka kuma sai kai bayani filla filla daki daki ranar gobe kiyama sannan in an ko ba a tambaye ka ba duk abin da kayan ko mala'iku sun rubuta wa inna alaykum lahafidin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun Allah ya sanya masu gadin ku duk inda kuke suna bin ku ya'lamuna ma taf'aluna suna sun san duk abin da kuke aikatawa kuma suna rubutawa kiraman katibina dan adam ya sani cewa duk abin da zai aikata Allah na ganin shi yana jin shi kuma ya san abin da yake sannan ya sa an rubuta is documented ran tashin kiyama kuma an nuna maka shi yasa dan adam in aka nuna masa littafin shi sai hankalin shi ya tashi sai ya ce da Allah mali hazal kitabi ko ya ce da mala'iku Allah ya ce wa wajadu ma'amilu hadiran mali hazal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira wala yadhlibu rabbuka ahada wannan littafin wani irin littafi ne haka ba abin da ya bari karamin aiki da babba komai an rubuta Allah ya ce za su samu duk abin da suka aikata a halarce a cikin wannan littafin an aje shi ubangiji baya zalunci to mu ji tsoron wannan ranar yan uwa masu girma lalle mu yawaita ayyukan alkhairi dan kwanakin tafiya suke ku kalli yanda shekara ta koma kaman wata shida yanzu ba abun mamaki bane yanda misali aka yi shekara biyu yanzu misali ga Malam Aliyu dage na GMC shekara biyu ke na rabon shi da nan dan wancan shekaran bai zo ba kila ko ku kun manta sai kaga wallahi kaman ba wuce wata uku ba kun fanci wannan abin da ke wallahi abin akwai hatsari kware da gaske kwanakin suna gudu kuma mutuwa kullun ake akwai wani dan uwa da muka zauna da shi a Lagos dan Gombe ne haifafen Gombe harkoki ya mai da shi Kaduna bayan ma ya girma misali ya gina gida da iyalan shi a can jiya yana Kadunan lafiyar shi kalau har kusan sallar azhar ana ta shirye-shiryen fara Ramadan akwai wanda ne magana da su a Lagos jiya sun yi ta waya da shi amma tsakanin azhar da lasar ya koma ga Allah jiyan nan ana ta shirin Ramadan wani ma wai ya kira shi a waya akan custom sun kama musu kaya yana ta taimaka musu yanda za a sake wannan kaya shi yana Kaduna daga karfe 2 bayan azhar zuwa karfe 3 kafin lasar ya rasu shi da kanshi ya drive ya kai kanshi asibiti kaman ba ya dan jin dadi sosai bari ya je ga likita shikenan ya koma ga Allah ina fata an fahimci wannan abin da kyau to lallai mu dinga wannan tunanin kwanakin suna gudu kware da gaske ke yasa wani ce alaysa min al-khusrani anna layaliyan tamurru bila nafqin wa tunsabu min umri yace yanzu bai daga cikin hasara tamurru layaliyan dara dai suna ta shudewa bila nafqin ba tare da wani amfani ba ban yi wani aikin alkhairi ba kuma wa tunsabu min umri amma ana lissafa su kuma cikin kwanakina ba za a ce ba wai a tunda baka yi aikin alkhairi ba to an shafe wannan yana cikin kwanakinka shi yasa wani yace wani mai baiti yace idza qila tamma shahru fa huwa kinayatun idan aka ce wata ya cika to ka sani kinaya ce yace wa tarjamatun an shaqari umrin qadintaha kamar fassara ne na wani yanki ne fa na kwanakinka ya shude ko ya kare da an ce ai January ya cika February ya cika March ya cika yana wannan cikan da yake ana ta tafiya ka dauka haka kawai ne yanzu kai ne kake ta cika har ka koma ga Allah subhanahu wataala dan turan da kazo duniya Allah ya rubuta maka zaka shekara kaza da wata kaza da kwana kaza da awa kaza da minti kaza sakan dai ba za a kara maka ba last second da aka baka shine karshen fitan numfashin mutum kuma duk duniya babu likitan da zai iya kare ka bara mu fara a wajen nan saroniyar Ingila Queen Elizabeth a lokacin da za ta mutu a Scotland kamar yadda wasu suka sani duk wani babban likita da ka sani a Ingila sai da aka neme shi saboda tana shekara 96 aka tara manya-manyan consultant a UK aka ce ya za a yi su save rayuwanta ta cika shekara 100 so ake kawai ta shekara 100 commander ba a so ta mutu wasu taimaka ne ta cika shekara 100 duk wani consultant da ka sani wanda ya hadu wallahi sai da aka kira shi karshen suka ba da report queen ba za su iya save rayuwanta ba saboda me Allah ya kira ta su ne ba sani ba sakan dai Allah ba zai kara walan akhir Allah nafsan idza jaa wallahu khabirun bima ta'malun sakan dai Allah ba zai kara ba to saboda haka mu mu kasance muna ainihin daukan izina da irin wannan abu wani ce inna lana fahu bil ayami naqta'uha wa kulli yawmin mada idini min al ajali muna ta murna 2023 ta kare an shiga 2024 an ma fara shirin 2027 ko ba ka bane ba yanda ka san Allah ne yace zaka kai wannan lokaci to ƴan uwa masu girma mu yi kokarin ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki da ainihin suka rage mana kafin Allah ta'ala ya kira mu watan Ramadan wata ne mai tarin albarka wata ne da ake bukatan ababe kamar haka abu na farko yafiya ki zauna ki tunanin wace ce ba kwa shiri da ita mahaifiya ce kanwa ce ya ce kishiya ce wata kawa ce ta kusa ko ta nesa makwabciya ce ko wani ne daga cikin yan uwa wane ko kane ko kawo ko baffa ko wani daga cikin dangi na kusa ko na nesa wani ne daga cikin malaman islamiya ko malaman masallaci ko yan hizba ko yan social media ina fata an gane to mu taimaka dan Allah mu yafe wa juna mu shiga wannan watan da salamatul sadri zuciyanka ba ka rike da kowa ba ka jin haushin kowa idan an maka ma ka yafe in kai kai kuma ka nemi a yafe maka wannan is very very important ana bukatan yafiya sai mu yi tawassuli da wannan mu Allah yafe mana wane ne baya saba wa Allah babu shi ba wanda bai saba wa Allah in ba mala'iku da annabawa ba amma matukar kai ba mala'ika bane ba kai ba annabi bane ba ko sahabbai suna kuskure amma ayyukan su na alkhairi ne ya danne ya hadiye laifin nasu ina fata an gane saboda shi sahabi aikin alkhairin shi da aikin shi na kuskure kamar ka samu farin sani wanda gaba ɗayan shi fari ne tas sai a samu digon baki a jikin shi kamar girman kwandala ina fata an gane a kafan shi ta gaba kaga in ba ma ka kula ba ya za ka gane ko a samu farin doki fari tas sai a samu digon baki kamar girman kwandala ko girman sile misali a kafan shi na gaba to haka sahabbai suke wannan farin shi na ayyukan su na alkhairi ta amma matukar kai ba su bane ba balle irin wannan zamani da muke ciki kowa na sabawa Allah to mu yafe wa juna domin Allah ya yafe mana an sabawa juna a can an sabawa juna a nan an sabawa juna a masallaci a islamiya a unguwanni a wuraren biki wuraren aure wuraren suna wuraren kasuwanci a office wurin aiki tsakaninki da customers in kina kasuwanci to dan Allah mu yi kokari wanda ya maka laifi ko baka gaya mishi ba ce ne ka yafi. Ina fata an gane. Kai kuma wanda ka san ka mishi kai kokarin ka nemi gafaran shi. Wanda yana da muhimmanci musamman a cikin wannan watan na Ramadan mu yafe wa juna. Idan muka yafi juna mu kuma kyautata niyya. Kyautata niyya yana da muhimmanci a cikin wannan watan mai albarka. Mu kyautata niyya ƴan uwa masu girma. Mu kyautata niyya yin ibada dan Allah. Mu kokarin neman yardan Allah da wannan azumin da zamu yi. Kai azumin dan Allah ya baka lada dan ya yarda da kai, dan ya gafarta maka, dan ya yanta ka daga wuta, dan ya maka afuwa, ya maka rahama. Musamman yanda ake cikin zafin rana din nan, ana cikin yanayi mara dadi. Ga zafin rana, ga zafin Najeriya. Haka ne ko ba haka ba? Jiya wani yace min mallam ka ana zafi fa, nace ana zafi. Yace ana zafi, nace ana zafi. Ya sake mallam ana zafi fa, nace to na gane magana da. Faradarin garara. Ya maimaita ana zafin na hassa uku, nace to na fahimta. An gane ku? Yanzu shi ba zafin ranan ne mata da bi shi ba. Karshe ce ai ban ma san kana gari ba. Haka kawai nazo zan wuce nace bari na tsaya ne sallah zahar. Masallaci ya Haruna. Kashi Allah ne ya kaddara zamu hadu, nace lalle ya kaddara kuwa. To a takaice da ƴan uwayen da ake zafin ranan nan, kar ka bari kai azumin da kuma Allah ba zai baka lada da yawa ba. Ina fata an gane. Domin waɗansu daga cikin malamai, Ibn al-Usaymin Allah mishi rahama, bari mu dan shiga abun nan na duniya kaɗan. Kun san ƙasashen duniya akwai wuraren da ranar su na da tsayi fiye da dare, akwai lokacin da dare kuma yake da tsayi fiye da rana. Aka ramuka Allah, akwai wani gari a yankin Alaska can kusa da Russia amma yana cikin America, sannan da irin Scandinavian, irin su Denmark, irin su Finland, irin su Ireland da sauransu. To waɗannan wuraren akwai lokacin da ake wajen kwana 70 rana ba ta fadi ba. Wallahi malam rana tana tsaye cak kware da gaske. Ina fata an gane. Akwai lokacin da kuma in ta fadi kamar cikin watan November, ba za ta fito ba sai farko watan March. Dare ne gaba ɗaya wannan tsawon kwanaki. Haka nan cikin watan May kuma ba ta faduwa sai cikin watan August. Ina fata an gane. Na manta nawa ga wata ne, kowanne na ma san ranka zaga watan kaza an san tofa shikenan. An shiga uku. An shiga rana kenan har watan August. Hakan nan kuma aka zo November, ranar takan fadi ba za ta fito ba sai cikin watan March. Kamar satin da ya wuce ranar ta fito, ana ta murna. To ba wannan bane abin damuwar shine, idan suka tsinci kansu a cikin azumi, dan ma Allah sa yanzu azumin yayi baya. Lokacin da ake azumi jin July kamar 2015-16, suna azumi na awa 21. Rana ba ta faduwa sai 12 dare. Karfe 3 dare kuma rana ta fito. Kun fahimci wannan abin da kyau? Azumi awa 21. Gashuwa. Lallai wannan shine gashuwa. Ku yi hakuri, an gashuwa. Mallam Albani ne ya fara. Ni na maimaita. To anan kaga mallam ga zafin rana kuma ga azumi to wai fa 12 dare ana kiran magariba. Ya kamata Albani kai azumi a garin nan. To anan sai aka tambayi malamai dalilin kawo labarin kenan. Ibn Uthaymeen Allah bi sharhama, to aka ramaka Allah ga wani gari na rana ba ta faduwa sai 12 dare, ba ta fita kuma da ta fadi kuma karfe 3 dare ta fito, wani lokaci ma 3 saura, awa 3 ma baya cika da sallan magariba, da cin abinci, da tarawihi, da komai, da sahur, duka awa 3. Ta sake dawowa sai a sake zarcewa. To shi ne aka tambayi ladanatu da'ima, ya za a aka samu waɗansu malamai, wasu makakku, sai suka ba su fatawan wai kawai su dinga azumin su awa 12 sai su karya. Wasu makakkun malamai ba fatawa bace mai kyau. Da aka tambayi Usaymin Allah mishi rahama, yace matukar rana za ta fadi ko awa 1 ne sai sun yi azumin awa 23 matukar rana za ta buye na 1 awa to sauran awannin nan duka sun yi azumin shi babu uzuri yace amma idan ranan ba ta faduwa kuma kaman wadancan kwanakin to nan shine faqaddiru hadisin dajjal anan sai aiki da shi saboda tun annabi na raya ba da labarin dajjal in ya bayyana kwanan shi ɗaya ta farko daidai take da kwana 40 Allah zai ja ranan ta tsayi sai sahabbai suka ce to ya za a yi sallah 24 hours ya koma kwana 40 annabi ce faqaddiru ko za a dinga kwatantawa ne yanzu dai mun yi sallah asuba da zuwa wajen awa kaza to ya kamata azhar ta shiga in akai azhar bayan awa 2 da rabi a ce zukan la'asar tayi haka za a dinga sallah to sai aka ce to wannan hadisin ai aiki da shi a wancan irin wadannan kasashen to abin da nake so na kai gare shi shine to kaga mu mu godewa Allah da ba irin wannan wurin muke ba wallahi babu sauki to ƴan uwa masu girma mai kokarin yin azumin a cikin zafin ranan nan mu nemi yardan Allah subhanahu wataala kar mu kishi ruwan banza saboda annabi ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash dewa mai azumi ba abin da yake samu daga azumin shi sai kishi ruwa da yunwa kaga wannan ba karamin tashin hankali bane ba a ce kai azumi kuma ba za ka samu lada ba sai dai ka ji kishi ruwa ka ji yunwa kaga wannan an yi hasara mu kiyaye harshenmu a cikin Ramadan mu kiyaye harshenmu a cikin watan Ramadan yana lalata azumi in nace lalatawa yana raunata shi ya rage masa kima da daraja a wajen Allah subhanahu wataala hadisi ingantacce annabi ce mallame da qaulaz zura wal amal bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar maganganun ƙarya ba da gulma annabi munce da kasafi da kage da duk waɗannan abubuwan wal amala bihi da kuma aiki da maganganun ƙarya wal jahala da duk aikin jahilci na sabon Allah kana azumi kuma kana wannan annabi ya ce Allah bai bukatan ka bar abinci ko ka bar abun sha annabi ya faɗa ne saboda tsoratarwa da firgitarwa to mu kiyaye azuminmu wajen kiyaye harshenmu kiyaye gabanmu gaba ɗaya shi yasa Imam Al-Ghazali Allah mishi rahama min ya ulumuddin ya kasa mutane kashi uku dangane da azumi ya ce akwai as-sawmul am azumin gama gari kaga yanzu kasan kowa ya tashi da azumi sai dai wanda basu ga wata ba ko basu tashi da azumi ba akramaka Allah har yanzu akwai wadannan fa wannan sun gauta da idonsu to Allah ta'ala ya shirye mu Allah ji kan babban malami Dr. Ahmad Ibrahim UK ya ce matsala ce mai sauki yace shi ibada na azumi ibada ce jama'iyya ibada ce da mutum ɗaya baya yi da aikin haji da azumi da sallar layya da karaman sallah waɗannan ba kai saka yi kai kade ba sai dai kai da jama'a da yawa ba za ka ci ba ni yau lissafi na wata ya kama kawai ka tashi da azumi babu lada ko kai kade ka ce ka gama azumin ka kai sallah ko kai kade ka ce yau ne arfa ka je kai tsayon arfa aikin hajjin ka bai ba koda kaga wata da idon ka na Zulhajji kana Saudiya aka sanar ba ga wata ba amma kai wallahi tallahi ka gani ran 8 ga wata al-safin Saudiya kai a wajen ka 9 ga wata ne in ka je kai arfa arfan ka bai ba dole ka hakura kai shi da jama'a shine ma'anar ibadar jama'iyya kenan to idan aka ce an ga wata kaddara ƙarya aka yi sai ka dauki azumi wallahi azumin ka yayi kun kwance wannan abin da kyau wallahi tallahi azumin ka yayi wanda suka ce sun gautan su Allah zai kama amma kai da ka dauka an ce an gani azumin ka yayi to shi yasa matsalar ba ta da wahala ƴan uwa musulunci yana bukatar haɗin kai ne Allah ya sa mu dace to a ƙarƙashin wannan mu dage mu kiyaye azuminmu daga ainihin fadawa cikin waɗannan ababe sai abu na kusa da na ƙarshe da zan tsaya akai yawaita karatun Qur'ani na sha faɗa muku karatun Qur'ani ka karanta abin da ka iya idan daga alamtar zuwa nasu kika iya daga alamtar zuwa nasu ka iya daga sabbi daga amma ka iya izu 30 izu 20 ka iya gaba ɗaya abin da ka iya nan kai ta maimaita shi ka shiga cikin masu karatun Qur'ani kar ka zo kana karanta surar da baka iya ba kana tabata kai dole sai ka je nesa ka tsaya a kurkusa inda anan ka kware sai Allah ya baka lada mai yawa akwai sahabin da wal asr kawai ya iya da Fatiha. Ina fata an gane sahabi ne idan kai ne shugaban aramomin duniya har a wurin Allah kuma ya fika, saboda kasancewar sa sahabi kawai. Wato su sahabbai fa sun more wallahi ka kawai in kai sahabi ne fa shikenan wallahi tallahi Allah ya yarda da kai, ya gafarta maka kai dan aljanna da nassin Qur'ani da hadisi. Sahabbai yan gatan Allah kenan. To a karkashin wannan yan uwa masu girma, mu yawaita karatun Qur'ani, cikin wannan kuwa zikiri, musamman istighfari. A yawaita istighfari yana maganin talauci. Halin da ake cikin na a yawaita istighfari, tuba a wurin Allah subhanahu wataala. Sai halin da ake ciki masu hannu da shuni a taimaka wa mutane, ana cikin matsala, ana cikin kuncin rayuwa wallahi. Kuncin da ake cikin ya wuce duk inda muke tsammani. Dan Allah, duk wanda yake da abin da zai taimaka, ko rabin kwanon shinkafa ne, ko rabin kwanon gari, sai ya ka bada sadaka in kana da hali. Yanayin ya wuce duk inda muke tsammani, ana buƙatar taimako ne ta ko ina. Kar ka dauka taimako kawai sai su alhaji wani ko su wani rabul wani. Zaka iya, zan iya, zaki iya, zata iya, kowa zai iya taimakawa. To mu dage mu dinga taimakawa makwabta da ƴan uwa da abin da Allah ya hore. Idan zaka iya bada buhu ka bayar, in kwano ɗaya zaka bayar ka bayar. Ana cikin lokacin da muke buƙatar taimako, muna buƙatar a taimakawa mabukata ta kowane bangare. Mu ma sai Allah ya taimake mu. Bayan nan sai addu'a. Mu sani wata Ramadan wata ne na karban addu'a. A lokacin da kake azumi bakinka akwai albarka, duk addu'an da ka ya tabbata hadisi Annabi ya ce ana karban addu'a mai azumi. Mu dage da addu'a lokacin da kai sallan nafila, kai sallan farilla, kafin ayi sallah kana ana jiran liman, ko kai nafila kana zaune, bayan kai sallan farilla kai addu'o'in da Annabi ya koyar, ya halatta ka daga hannu kuma kai addu'a. An fahimci wannan abin da kyau, musamman cikin wannan watan. A yau kar ka yadda kai ibada ma ba kai addu'a ba, karatun Qur'ani kai, zikiri kai, ko sadaka kai, kai addu'a. Kace Allah ina tawassuli da wannan sadaka, Allah yi min kaza, Allah gafarta min, yayi min kuncin rayuwa, yayi min damuwa, albarkaci kaza. Ka sa ƴan uwa da abokan arziki da iyalanka da zuriya cikin addu'a. To mu dage da addu'a cikin wannan watan. Sannan kuma dararen Ramadan darare ne su ma na karban addu'a. Annabi ya ce a cikin daren Ramadan gaba ɗaya akwai wani lokaci na karɓan addu'a. To ka dage, baka san wani lokaci bane ba. Mu dage da addu'a cikin waɗannan darare masu albarka, don Allah ya ainihin jikanmu, ya yaye mana matsalolin rayuwa da muke ciki. Sannan a wurin addu'an nan ƴan uwa, kar a manta da Najeriya. Hajiya Najeriya tana cikin matsala. Allah shiri Najeriya. Ta sauka a shalda na gaya ma. Shesa na gaya muku wani tsoho da yana tafiya a mashin, irin tsohon mashin din nan, yanda yake tsohuwa ka mashin din ma tsoho ga hayaki, yana fama da ka gan shi ka san akwai matsala, ya biyo wanwe. Sai rasabti suka tare shi, baba ka biyo wanwe? Ya ce ɗana, ƙasan ma wanwe take biya. Ya ce ƙasan kanta a wanwe take tafiya. Aka bar shi ya wuce, don wannan kan abokin mutuwa yake ne. Ina fata an gane. To wallahi Najeriya tana cikin mawuyacin hali. A taimaka mata da addu'a, Allah ta'ala ya kawo mata ɗauki. Zubar da jini da ake a ƙasar nan ya wuce duk inda muke tsammani. Satan mutane, yanda garinmu nan, yanda ake shiga gidajen mutane, abin yana da ban tsoro. Yana da ban tsoro ƙwarai da gaske. Yara su dinga tsallaka gidajen mutane, su shiga su je su yi sata. In yazo da tsautsai su sari wanda za su sara, ko su kisa. Ina fata an gane. Ku kalli kuma Najeriya fa, an kashe ka ko an kashe banza? Wallahi tallahi aka kashe ka a Najeriya, an kashe banza. Ko kai wane ne? Lokacin da aka kashe malam Albanin Kuri, Allah ji kanshi, ina Abuja, ran da za a kashe shi sai na ga ya kira ni, muna mitin. Sai na ce zan kira shi daga baya, sai na shafa, sai na kira shi can wurin karfe 5 na yamma, sai na ji wayan a kashe. sai nace zan kira shi da daddare, kiran da ban ji ba kenan, da asuba kawai sai ga labari an kashe mallam Albani Kuri. Wani kira ne daga anguwan, na samu audio kuma daga wurin mallam Albani cewa an kashe Albani Kuri. Sai muke magana da wani, yanzu ya za a yi, nace ba matakin da za a da, an kashe banza in dai Najeriya ne, ko shugaban kasa ce maka za a bincika shi kenan. Ina tunawa shekaran da aka kashe mallam Jafar, Allah mishi rahama, Sheikh Abdul Habu ya ce ko kuna tunanin za a yi bincike a yi wani magani, yace Najeriya an kashe ministan shari'a ma ba abin da aka yi. Bola Ige shine ministan shari'a, to shi ma an kashe shi, to waye zai shari'a kuma? An assassin din shi, wato kasan nan shine kawai ka bi Allah, in an kashe ka tafi aljanna. Amma dai addu'an da muke, Allah ya kawo mana sauƙin wannan kashe-kashe da zubar da jini da kidnapping, insecurity ta ko ina, Allah ta'ala Najeriya Allah ka kawo mata ɗauki. Ya Allah wannan hali da muke ciki Allah ka kawo mana ɗauki, Allah ka kawo mana sauƙi a halin da ake ciki na tsadar rayuwa da ƙuncin rayuwa. Allah ka tausaya mana, ya Ubangiji ka ainihin mana rahama. A wannan gaban zan tsaya, dama kusan ranar farko ba tafsiri muke ba, nasiha muke da tunatar da juna. Shi yasa mallam Albani yakan zo shi ma ya dance mana wani abu. Abinda zan ce shine gobe insha Allah za mu fara tafsiri kai tsaye, Allah rahma, kuma za mu tashi na farkon suratul Zariyat. Kar gobe sai an zo mun sake maimaita suratul Zariyat aya ta farko insha Allah, daga nan za mu tashi da izinin Allah. Allah ta'ala kai mu gobe dare da lafiya, ya kuma karba mana ibadunmu, ya mana rahama, ya samu na daga cikin bayan da zai yarda da su, ya karba musu, ya kuma yanta su daga wuta. Akramaka Allah, bismillah. Muka ce mun samu loton out, an samu karancin attendance, ba mu san me ya faru ba, takila ko saboda farkon wata ne. Yan uwa ayi kokari a fito tafsiri, saboda wata ne watan Qur'ani, kuma kwanaki ne kalilan ayyaman ma'duda da sun kare kuma shikenan. Allah ta'ala ya amsa mana ibadunmu.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد ان اوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم ديا ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina na da hekara 1445, wanda yazo daidai da 11 ga watan 3 a Gregorian calendar 2024. Mun taro a wannan masallaci mai albarka, masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi, wanda aka fi sani da masallacin Miyetti, a nan kan titin mai tama Yusuf Sule, a kuma nan cikin fadar jihar Gombe, a kuma nan anguwar Bolari. Ba don komai ba, sai don gabatar da ko buɗe ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma da ɗaya daga cikin 'yan uwa abokan aiki, Malam Ahmad Muhammad Gombe, yake gabatarwa na mata a wannan masallaci. Muna addu'a Allah ya maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi, Allah ya biya shi da aljannar Firdausi, dangane da wannan hidima da wannan gwagwarmaya da wannan faɗi tashi da ake yi domin ganin cewa wannan al'umma ta samu ta dafa tudun nasira. Kamar yadda ya faɗa, yau gaskiya dama ya normally ba tafsiri ake yi ba, yawanci nasiha ne ake gabatarwa. Kuma nasiha tana da alaka wala Allah da azumin da muka fara a yau da kuma halin da al'umma take ciki. wanda wannan abubuwa guda biyu dole ne dukkanin abubuwan da za a gabatar na tafsiri wallahi ya zama ana tattauna su saboda kusan su ne suke damun al'umma wallahi malam karkai mamaki hatta fuwa attendance din nan da yake da aka gani a yau ta iya yuwa yana da alaka da halin da wallahi al'umma take ciki akwai wanda yau sun waye gari azumin nan wallahi wala Allah ba su da wani abin da suka dafa na tunanin abin da za su ci ko za su sha ko abin da za su yi suhur ko buɗe baki to kaga ana wani hali wanda dole ne mu ci gaba da addu'o'i ko mu ci gaba da kiran wanda Allah madaukakin sarki ya dandana musu alheri da su ma su yi kokari su dandana wa wasu yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga gani ko wani ne ya samu malam jiya abin da yake tambaye sai yace don Allah ko dawa kwano biyar ya bashi baya bukatar kudin ma wai ba yanzu ba ma maganan a bada masara masara tana nema ta fi karfin mutane balantana shinkafa yanzu shi dawa yake so a bashi kwano biyar kar a bashi kudi balantana ma ai tsammanin wani abu zai je da kudin shi wannan kawai yake bukata kun ga an kai wani munzili an kai wani hali an kai wani yanayi sai dai kawai mu ta addu'a Allah madaukakin sarki ya buɗa mana su kuma waɗanda Allah ya sa suke da hali Allah ya ba su ikon taimakawa Allah ya ba su ikon fitowa da hisa agaza domin gaskiyar magana a halin yanzu wato kashe kuɗi a wasu abubuwan da ba su da fa'ida babu wani abin alheri a cikinsa sama da kashe kuɗi a halin da mutane suke ciki na ba su abinci da abin sha musamman azumin bana wato in ba Allah ne ya tarfawa garinmu nono aka samu ko ruwan sama ko kuma Allah ya tausaya wa bayi wato za a sha wahala kwarai da gaske ga zafin rana mana rana ta galle ta galle ta galle har ta kai gwalla ga sunan wata anguwa a Bauchi ina fata an fahimta to sannan ga yanayin da halin da ake ciki haka kawai zaka ji kowa ma ya bata maka rai ma gaba daya Allah kana tafiya ka farka kaiwa wanda kuke kiliya da su duka saboda halin da ake ci to Allah ya kawo mana sauki amma nan yayi mana nasihu wanda ni ba wata nasiha zan yi ba kawai gaba guda biyu cikin maganganun da yayi nake so in dauka in dan karar wani abu a kai gaba ta farko shine gabar cewa mu dage da ibadu da ayyukan alkhairi a wannan watan dan bamu da tabbacin za a maimaita mana ya kawo misalai da yawa na waɗanda suka riga mu gidan gaskiya hatta ana washe garin Ramadan din nan hatta a yau din nan akwai wanda akwai tas din da aka tura mun na wani bawan Allah da ya rasu yau din nan shi kuma an kai shi makabarta mun kuma yau mun tafi da azumi to wallahi idan yau akan wani ne gobe a kaina ne ko akan ki yawmun laka ne wa yawmun alayka don haka mu yi amfani da damar da Allah ya bamu kar mu wasa domin wannan ita ce damar mu da muka samu bamu da tabbacin ta gaba za ta zo ko ba za ta zo ba shi yasa dangane da sabanin malamai akan cewa shin za a dauki azumi da niyyar gaba ɗaya ko za a dauki azumi da niyyar ɗaiɗaiku wanda suka goyi bayan idan ka tashi kai niyyar gaba ɗaya suka ce fa'idar da ke cikin haka kaɗan daga cikin fa'idar shine idan kai niyyar gaba daya to ko da Allah ya dauki rayuwarka kafin azumin ya kare to Allah zai baka ladan gaba daya kai su saboda innamal a'malu binniyat so kaga yin aikin alkhairi da kuma dagewa da ibada a lokacin da mutum ya samu dama wato hanya ce mai matukar fa'ida da take bawa dan adam ingantuwar rayuwa a duniya da kuma ingantuwar rayuwarsa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala mu dinga yi muna tuna cewa yau za mu iya mutuwa ko gobe ko jibi ko mu tuna cewa idan mun je din nan muna buƙatar samun sakamako mai kyau Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna Allah ya ce ku tsoran ranar da za a maida ku gaban Allah yawman turja'una fihi ila Allah za a maida ku gaban Allah wannan rana ku yi taka tsantsan da ita ku yi mata tanadi ku yi mata tattali na yadda za ku gamu da ita ba tare da wata matsala ba Allah ya ce thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan za a cikawa kowace rai da abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna Allah ya ce ba za mu zalunci kowa ba ba za a zalunce su ba to kin ga tunda Allah ya yi shaida cewa mu yi taka tsantsan daga mu da wannan rana to lalle ko ya kamata mu yi taka tsantsan to daga cikin taka tsantsan din shine amfani da damar da Allah ya baki ta wajen wannan azumi da kuma sauran ibadu kar ayi wasa da su Allah ka ba mu iko Allah ka tabbatar da mu akan daidai abu na biyu da nake so ne tsokace akan shi daga cikin maganganun da shi malam yayi dangane da wato maganar ganin wata din nan yanzu haka zaki samu wasu ba sa azumi wallahi ina tausayin irin waɗannan mutanen malam saboda abu ne wanda ya zo a cikin addini ta hanyoyi da yawa cewa idan aka ce yau azumi kamar yadda malam ya faɗa to dole ne kowa ya tashi da azumi hadisi ne ingantacce al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi a cikin ma'alimus sunan yayi maganganu masu fa'idoji da yawa a kansa da annabi yake cewa as-sawmu yawma tasumuna azumi shine ranar da kuke azumi wal fitru yawma tuftiruna ranar sallah ita ce ranar da kuke sallah yace wal adha yawma tubahuna ko yawma yubahuna lallayya kuma ita ce ranar da kuke layya al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi da yazo kan wannan hadisin sai yace abinda ake nufi da yawma tasumun ay yawma yasumu mu'zamun nasi wato ranar da mafi yawan mutane suka yarda an ga wata ana azumi to an ka zama shazzi wa man shazza shudda fil nari ko ba haka bane a karwaka in ka ga zama shazzi ka koma gefe to wallahi zaka shiga wutan kai wasa domin zaka zo kai azumi ne ba mai ba karbabbe ba annabi ya ce ranar da kowa ko mafi yawan mutane suka yarda shine ranar azumi shine ranar da kowa ya kamata ya tashi da azumi yanzu da Allah an tambaye ku tsakaninmu da Allah a yau da aka tashi da azumi da mu da muka tashi da hi da waɗanda ba su tashi da hi ba su suka fi yawa mu mun fi yawa ko ba haka bane to ka'idar musulunci inda duk mutane suka karkata suka yarda matukar wannan abun na addini ne kuma akwai nassi to kai karka koma gefe ka ce kai babu kai a ciki in kai haka ka zama wani daban kuma Allah zai bambance ka kai ma ko ba haka bane tunda akwai wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna ko to idan ma sultan ya ma ƙarya yanzu su Saudiya can da suke da kayan har ministry of ganin wata suke da ita wallahi tallahi malam ma'aikata ce da injina da komai da salary da malamai wanda su aikin su kawai ya za a yi a gano wata idan wata ya kare ya kama ko bai kama ba a fita sahara a je a yi ta bincike har sai an tabbatar da ganinsa ko rashin ganinsa amma kai kana nan tukururul hamma da kai ka ce wai ƙarya ne to gaskiyar magana dole mu ji tsoron Allah wannan ƙauyancin ya kamata yanzu a ce babu shi a cikinmu wannan ƙauyancin yanzu ya kamata a ce babu shi domin an riga da an wuce wannan layi kamata a tinkari abin da kuma yake gaban wannan amma kullun shekara sai an samu wasu wanda suka yi shizuzi suka koma gefe suna ta tada fitintinu irin wannan Allah ya saka malamai da alkhairi suna bayanai kuma suna fitowa da mutane wannan matsala Allah ya kuma yi biya su da aljanna abu na ƙarshe a kullum muna faɗa cewa idan aka ce yau ranar tafsiri ne ko ranar abin azumi ya kama ke zama jakadiyar alheri yanzu misali in ku 100 kuka zo nan misali wanda na san kun fi 100 ma tunda masallacin babba ne ga ku da yawa amma ba za a ga yawan ba to idan kika koma ki yi kokari gobe ki taho da mutum ɗaya ko mutum biyu ke an fara tafsiri fa kuma kin san lokacin nan ba shi da wani garanti yau ni ne gobe ba ke bace yau ke ce gobe ba ni bane ki zo mu tafi ki jawo ta ana samun wanda suke jan wasu ma gidan club ai ko ba haka bane kuma suna bin su ko ba sa bin su to ke heki jawo ta masallaci kin samu lada kware da gaske man dalla ala khairi kafa'ilihi addalu ala alkhairi kafa'ilihi wanda ya nuna alheri daidai yake da wanda ya aikata alheri dan haka za a hada miki lada biyu da ladan kike da kika zo da ladan wacce kika jawo to ki zama jakadiyar alkhairi ki dinga tunatar da ƴan uwanki cewa fa an fara tafsiri na lura to ƴar uwa ai abubuwan ne ni yanzu ban yi kaza ba ban yi kice to kika sani ko in kika zo gurin tafsirin akai addu'a kafin ki dawo Allah yayi miki abu ko ba haka bane wallahi kar ku mamaki yanzu wata anan da ta zo nan kafin ta koma yanzu wani ya kawo buhun shinkafa gidansu to zuwan ki asara ne ko alheri ne alheri ne wala Allah kuma sadadiyar zuwan Allah yace wannan baiwar Allah duk da kuncin da suke ciki da ita da mijinta da ita da ƴaƴanta da ita da kaza gahi ta taho gurin sauraron ayoyin Allah da hadisan manzon Allah wane eh maza maza je ka kai musu buhun shinkafa da na suga da na kaza da na kaza wallahi sai kiga kawai abubuwa sun miki to amma muka koma wai dabaran mu ce za ta samu warware a rayuwa to Allah ya bar mu da dabaran mu mun watsar da addini ba mu yi ba kuma ya bar mu da dabaran mu ba mu yi succeeding ba amma muka rungumi ubangiji muka ainihin wato a rike Allah sai Allah madaukakin sarki ya taimake mu akwai wanda daga cikin ƴan uwa babban malami ne a garin nan jiya muna magana da hidda da daddare akan maganan ganin wata yace wallahi shi yanzu mama ta kansa yake yi ba yace waɗanda yake ta kansu shine ƴan uwa da abokan arziki da wasu daga cikin bayin Allah wanda ake tare wanda an saba musu abin alkhairi bana ga abin yadda yazo yace ya rantse da Allah ko tsinke bai saya wa gidan shi ba kuma yau din nan a yanzu haka yana gurin bude tafsirin shi so kar ku dauka abin nan kawai haka ake ta damawa ana kurba ba dadi kawai hakuri ake yi a jira hukuncin Allah kawai Allah madaukakin sarki ya buda mana sai abu na karshe kin ganki wallahi ki yi kokari ki saita tsakaninki da mijinki domin yanzu malam kaga wannan watan Ramadan ne watan alheri ko to wata fadan watan fada da namijinta kuma ya kama wani mijinta yana aiki na karfi yana aiki na wahala zai je nemo ya kawo amma Allah ya hita koma kallon arewa 24 dai 24 hours ba ta yi komai ba wallahi tana kallon arewa 24 yi ya dawo ya gaji yana so ya sha ruwa da akan lokaci wallahi yazo sai ta fada da ita kuma abin takeici da yazo yana fada maimakon tun da yunwa ce da azumi da Najeriya ta bugo shi maimakon ki bashi hakuri ki risna ki nemi yafiya kuma ke ma yake saki haura mishi ba dole ku samu matsala ba a mai gida kai hakuri an samu mister an samu kuskure don Allah ka yafe mu don Allah kai hakuri kai hakuri yayi biri kici kai hakuri don Allah maimakon ki haka sai ke ma ki haura mu to yanzu wannan abun ni yanzu an matsa mu tun da ka fita kuma ƙarya kike yi ba tun da ya fita kike aiki ba tun da kike fita kike jikin arewa 24 ga faran kayan sallah ga halin da ake ciki ga al'amura yadda suke to ni ina ba ku shawara hidimar da kuke yi mazajen ku ba a banza take tafiya ba wallahi duk abin da kika yi Allah madaukakin sarki yana gani kuma zai saka miki kar ki dinga dauka cewa alfarma kike wa mijinki hidimar da kike masa na dafa abinci da kaza da kaza da kaza idan ke kina mar alfarma ai shi ma yana miki dan haka duka taimakon juna ake amma a ce ya zama lokacin da ke kika fi ya kamata ki fi samun kyakkyawar alaka da mai gidanki da iyaye kuma ya zama wannan lokacin ne ya fi samun fitina da rigima tsakaninku to gaskiya wannan bai kamata ya zama haka ba ku ji tsoron Allah mu gyara mazaje ku kuma ku ji tsoron Allah ka je ka buga ka nemo ka kawo kar ka damu da cewa ga ƙasa yadda take to wani bawan Allah aka ce masa abubuwa sun yi tsada yace in sun ga dama su kai fanta ba sama yace ya rantsa da Allah ko loma ɗaya ta kai miliyan ɗaya yace wallahi sai Allah ya ciyar da mu ko ba haka bane yace Allah bai tsaga waɗannan bakuna ya bar mana su haka ba zai ba mu abinci ba Allah bai yi wannan alƙawarin sai dai a wahala kafin a samu yace amma wallahi sai mun ci mun sha da izinin Allah to sannan ayi kokari a taimaka wa wadanda Allah ya hada ku zama anguwa dai ko layi daya in kin dafa ba ruwanki da an dafa a can ko ba a dafa ba in dai zaki iya samun kici da yaya to dan saura ayi kokari a mika makota domin yanzu ya kai matakin da wani gida wallahi za a yi kwana da kwanaki ba a girke ba zaki sani ba saboda Allah ya mana ni'ima da falala na rashin roka ko bannan rashin tambayar wasu kana'a mutun ya danna zuciyarsa ya danna yunwa ba tare da makociya sani ba to gaskiyar magana kar ma ki tsaya kina tambaya gidan suwanta ya kaza babu kawai kina da hi eh dan zuba nemi izinin mai gida ki mika musu wallahi a wannan lokaci sai kiga sai kin mika hesu dawo suna godiya suna cewa ba dan Allah sa kin kawo mana ba da ba musan inda zamu yi ba amma ba su iya zuwa su zo su tambaya ba Allah madaukakin sarki ya siffanta mu da tausayi mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yi kokari mu zama masu tausaya wa junan mu muna addu'a Allah ya kai mu ci Allah ya sa mu yi wannan wata lafiya mu gama shi lafiya Allah ya saka mu cikin yantattu daga wuta zuwa aljanna a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan da zamu yi muna addu'a subhanahu wataala ya albarkaci rayuwar mu da malam da alaramma da suke mana wannan tafsiri muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljanna wanda suke tsara wannan tafsiri tun daga kan ma'aikatan mu na social media da su ma'aikatan gidajen radio muna addu'a subhanahu wataala ya biya kowa da aljannar firdausi haka nan waɗanda suke kokari wajen organizing wannan daga cikin committee na media da sauran abokan aiki na wannan masallaci muna addu'a Allah ya saka kowa da alkhairi zamu dakata a nan saboda lokaci kuma karfe 11 da minti 6 da ma an fara 10 ko to zamu dakata a nan saboda lokaci ya riga ya tafi muna addu'a Allah ya biya idan akwai time na tafsiran sai ya zo ya sanar da su insha Allah madan bismillah da wannan wani kuma da wannan zai ne
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنرى ده مكي رشي لو كتا نيدا سورالا وانا نكرات تكا دا مالا مامو داس غباتر لما دا وانا وانا شي مالا أحمد إكي غباتر وا دا كما وانا شي مالا الباري زي غباتر زي بارا شي ما يو إن شاء الله كاركي وحود دلبي نمالا الباري دا إكي غباتر وا دا يم وحود دلبي زوا بيار akwai gidan radio amana za a sanya wannan karatu da kuma daga yau din nan za su fara sakawa wanda an ba su umarnin cewa koda na bara ne su dauka su saka a yau din insha Allah ta'ala da karfe 11 na safe zuwa ainihin wato 12 mana yanzu kenan da an tashi muna tashi da karatu kuna komawa gida za ku sauraro wannan karatu da izinin Allah mana karatu mana albani kenan sannan na mana albanin har yanzu akwai bishin radio sai dai shi bishin yau muke tsammanin za su ba mu ainihin time din da suka sanya mana so in sun sanar Allah da zuwa gobe za mu san da shi ko kuma zuwa da yamma sannan na mana albanin har yanzu akwai albani tv wanda bare ma an sa shi a albani tv wanda suke da ainihin wato satellite za su kalle shi karfe 9 na safe karfe 9 zuwa karfe 10 9 zuwa 10 insha Allah ta'ala na dare ne karfe 9 zuwa ainihin 10 na dare sannan akwai Captain TV shi ma za su sanya wannan karatu na malam a ainihin karfe 10 zuwa karfe 10:11 shi kuma bana ana suna TV'in albani suna gamawa karfe 10 su kuma karfe 10 za su fara zuwa karfe 11 Captain TV wasu wanda koda waya kike da shi in kike sacin a ainihin wato YouTube zaki samu ainihin wato Captain TV za inda zaki kalla insha Allah sannan sai wannan karatu na malam Ahmad Gombe shi kuma daga karfe a gidan radio Joel FM gidan radio gwamnatin tarayya shi kuma za su saka daga karfe 8 na safe zuwa karfe 9 ma'ana kafin ki fito kenan ki tona zaki saurari karatun insha Allah wanda kika yi jiya ma'ana kamar na yau insha Allah gobe za a saka shi karfe 8 na safe zuwa ainihin wato karfe 9 sannan akwai GMC wanda ga wakilin su yanzu Alhaji Musa dai Alhaji Musa dage muna tare da shi wanda ya dauka shi kuma sun ba mu karfe 2 zuwa karfe 3 na yamma ne karfe 2 zuwa karfe 3 na yamma saboda haka ina ganin koda kina da yare danki ko wayanki kina girki kina sauraron karatu insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wannan sunan lokutan kuma in akwai karin wasu gidajen TV ko radio zamu ci gaba da sanar muku insha Allah ta'ala muna addu'a Allah ya yi wa wannan malamai namu albarka ya musu jagoranci ya datar da su cikin abin da za su gaya mana su gaya mana daidai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah